巴基没人可为啊。Zaɓen gwamnonin jihohin Najeriya na shekara ta 2023 ya gudana, ya kuma bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin Arewa. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar ɗin nan da ta gabata ta 18 ga watan Maris, aka gudanar da zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jihohin Najeriya, wanda ya kasance cikamakin babban zaben kasar na shekarar nan ta 2023. An gudanar da zaben gwamnonin ne a jihohi 28 daga cikin jihohi 36 na kasar, kuma kawo yanzu hukumar zaben kasar ta bayar da sakamakon zaben jihohi 23, yayin da ta ayyana zaben jihohi 2 da cewa bai kammala ba. Alƙaluman hukumar zaben ta INEC dai sun bayyana cewa kawo yanzu jam'iyyar APC mai mulki da ta lashe zaben shugaban kasa ita ce ke kan gaba a yawan lashe zaben na gwamna da jihohi 15. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ce ke binta da gwamnoni 8, yayin da jam'iyyar NNPP take da gwamna 1. To sai dai jam'iyyar Labour Party da ta zo ta 3 a zaben shugaban kasa ba ta kai ga samun ko daya ba ya zuwa yanzu. Zaben gwamnonin na bana dai ya zo da nashi sauye-sauye, har ma da abubuwan mamaki, musamman ganin yadda jam'iyyun adawa suka yi nasarar kwatar mulki a wasu jihohin, yayin da kuma aka sami jam'iyyun da suka sami galaba a zaben shugaban kasa a wasu jihohi, wasu jam'iyyu suka kwace musu galabar a zaben gwamna. Mai fashin baki kan siyasa Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi ya yi mana fashin baki kan abin da ya haifar da waɗannan sauye-sauyen na zaben gwamnonin na bana.
Na ɗaya dai babban abin da zamu ce ya faru, wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna, za a ce mutanenmu sun fara gane cewa lalle fa ana iya, suna iya zaben wanda suke so, suna iya hanbar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ko kuma wanda zai shigo, gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata, gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so. In ka duba kowane jiha tana da nata dalilun, amma duk suna kama ne da cewa mutane sun fara bude ido, sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba, ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba, ba dole ne su yi hakuri ba, suna iya canzawa. Ina jin abinda ya faru kenan, na ɗaya kenan. In ka duba kowane jihohin suna da nasu, amma in ka duba duk zaka gane mutane sun gane waɗannan, shine kuma suka ɗauko ƙudurin cewa ba za su karɓi abinda yake gare su yanzu ba, za su iya wani abu. Ɗaya daga ciki amfani da na'uran IRF ɗin nan da aka yi da kuma na shi Beavers ɗin nan ya kasance magudin zaɓe, a kada ka ƙuriya, amma a ce mutane 10 sun kada ƙuriya amma a zo a kawo mutane 100 ba zai yi ba. Duk yadda ka bi za ka murɗa, in dai aka bi shi wannan na'ura da kuma abin nan na internet, wato shi IRF da INEC ta kawo, duk yadda ka yi ba ka canza zaɓen nan. Ko da ka canza zai nuna, shi coalition officer da zai ansa ba, ko da ya ansa in an je kotu kamar yadda aka nuna, kamar yadda ya faru a jihar Osun, za a nuna cewa a mutanen da ke da kati, mutanen da suka zo suka tantance, mutanen da suka jefa ƙuriya ba su kai abin da aka ce an jefa nan ba. Don haka magudi ya yi wuya, duk yadda mutum yake mulkin gwamnati zai wuya ya murɗa abubuwan nan. Ya faru, shi ya faru a Zamfara, shi ya faru Sokoto, shi ya faru Kano. In ka je jihar Yobe akwai yaro da ya zo ya buge kakakin shugaban, kakakin majalisa da dai sauransu. Wato shi wannan abin da aka kawo shi IRF ɗin nan yana da muhimmanci sosai, ya taimaka wajen tabbatar da cewa shi ne na'ura da zai wa mutane a kada a kidaya, a yi meye ake faɗa, shi kadai ya isa duk inda kake za ka ga sakamakon zaɓe. Don haka ko an ɗauka a hanya an je gidan gwamnati za a canza abinda zaɓe ya nuna, ba zai yiwu ba. abin zai nuna fili. To da yawa mutane ba su fahimci wannan ba, da yawa mutane da suke mulki sun dauka kaman yadda ake yi a da ne, aga waya sai a rike wasu mazabai, aga ina ne zaben yayi, sai a zo a ce a'a wannan mazaba da mun san suna da mutane kaman 30,000 wanda suke yi rijista sun kawo 100,000. To wannan tsari da INEC ta kawo ya kamata mutane su jinjina mata, mutane su mata yabo, don shine ya tabbatar da cewa mafi yawa ƙuri'un da aka jefa shine abinda aka bayyana a sakamakon zabe.
Wani abin lura a zaben gwamnoni na wannan shekara shine gwamnonin jihohi 11 daga cikin 28 da aka yi zabe a jihohinsu sun nemi zarcewa ne a wa'adin mulki na biyu. To sai dai duk waɗanda aka bayyana sakamakon zaben su daga cikin gwamnonin 11 masu neman tazarce sun lashe zaben, idan ka ɗebe jihar Zamfara, inda Dauda Lawan Dare na jam'iyyar adawa ta PDP ya yi galaba kan Bello Mutawalle da ya bar PDP ɗin zuwa APC domin ya yi tazarce.
Jihar Zamfara kuma ka tuna fa shi wannan gwamnan da aka kada, dama fa ba siyasar nan ya same ta ne ta fadi ga sassa, bai zo da shiri ba. Ba zato ba tsammani, kawai aka kira shi aka ce kai ne gwamna. Ni kuma a gani na tunda ya zama gwamna abin sai ya zama masa kaman maye, ya zauna ya yi aiki don ya kasance in zabe sake dawowa zai iya ci. Ina jin shi kansa sai ya fara bacci, ya fara dai wasu ƴan mafarke. Ka tuna ya roki Allah cewa Allah kar shi biya mai bukata in ya bar fatin PDP. Me ya faru? Sai ya koma APC. Allahu alamu, to ba mu sani ba ko Allah ne ya karbi roƙonsa. Amma abinda ake ciki zihar Zamfara shine tunda wannan gwamna ya zo, abubuwa ba su tafiya daidai, kuma ba alaman gwamna ya maida hankalinsa na biya wa mutane bukata. Babban bukatan mutanen Zamfara shine zamantakewansu lafiya. ‘Yan ta'adda sun addabi mutane, suna zuwa har cikin gusau. To amma sai kasance gwamnati ta nuna kaman bata san abin da take yi ba, yau tana magana da ‘yan ta'adda, gobe ta ce ba ta yi da su. Amma duk abin da yake ciki, mutane na mutuwa, mutane na rasa muhalli, ana koro su, suna zama ‘yan gudun hijira, ana abubuwa. Amma sai kaga gwamnatin Zamfara tana wasa da kuɗi, ta bada kuɗi nan ga mutane. In ka je duk manyan garuruwan Zamfara, inda ake zuwa Gusau, Zamfara, Talata, Mafara, Anka, Cafe da sauransu, duk garuruwa ne da mutane ke zaune a cikin kunci, manyan garuruwan ma kenan. To balle kuma fa ƙauyuka da ‘yan ta'adda sun addabi mutane, gwamna bai nuna cewa za a iya wani abu ba. Yau ayi wannan, gobe a koma nan, yau wannan ɗan ta'adda ne, gobe mu je an kira shi an bashi sarauta. Gwamna bai nuna cewa yana da wani yunkuri na biya wa mutane bukata. An ɗauka ne abinda kaman shi shugaban ƙasa ya ce sharholiya kawai aka tsaya ana yi na mulki, amma ba mulkin ba. Yau aje nan, gobe aje nan, yau akai kuɗi nan, gobe ayi nan, yau a kira ‘yan adawa, gobe ana fada da su. Shikenan aka sa a gaba. Don haka ba abin mamaki ba ne da aka kada wannan gwamna, ko a ce wannan ‘yan adawa suka zo suka samu galawa bisa ga wannan gwamnati aka buge su. Ba ni a ganina gwamnan bai nuna cewa mulki zai yi na mutane ba, a'a, shi duk abin da zai kasance ya samu ya da mulki yayi, to abin kuma shine dara ta zo ta ci gida.
To saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai dai ba iyakar zancen kenan ba. Ku biyo mu a mako mai zuwa don jin fashin baki kan yadda jam'iyyun adawa suka same nasarar kwatar mulki a wasu jihohin, musamman Kano da Sokoto da Filato da Benue da dai sauransu. Yanzu kama madadin shehin malami kuma mai fashin baki Farfesa Tukur Muhammad Baba da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.